Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin Sashen Hausa na Abuja kan mitoci 16, 21, da 25. Sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Za a yi sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar, sai ta alfa rediyo a Kumasi, Ghana. Masu sauraro, barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Umar Faruk Musa zan gabatar daga ofishin muryar Amurka na Abuja. Shiri na musamman na kunshe da rahoto akan halin da ake ciki da martani kan yan fansho na yan sanda. Shi me sakamakon ziyarar gamayyar kungiyar matasan arewa a Port Harcourt ta haifar, muna da rahoto. A Nijar kuma likitoci sun yi taro don bitar tsarin horar da anguwar Zoma. Jami'an labarun gwamnati mutuwa na Zamfara na kare mara baya da ya yi na sauya shekar gwamnati Umahi daga PDP zuwa APC. Muna da shiri akan daina shan kwaya da sharhin jaridun Najeriya. Za mu kammala da sharhin mura Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To amma farko ga labarin duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfili Hashin Gumel. Jiya Lahadi, wasu mazauna ƙauyuka a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya sun binne manoma 43 da aka kashe a wani hari da ake zargin ƴan ta'adda da kaiwa, yayin da jami'an tsaro ke ci gaba da binciken mutane da dama da suka ɓata. Kusan 30 daga cikin mutanen da aka kashe a harin an sare musu kai ne, wanda aka fara da safiyar rana a Sabra ƙauyen Zabar Mari da ke arewa maso gabashin jihar ta Borno. Mazauna ƙauyen sun ce jimlar mutane 70 ana fargabar sun mutu. Duk da cewa wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin kai harin, ƙungiyar Boko Haram ko ƙungiyar ISWAP, sun yi irin wannan kisan a baya, dukkaninsu suna aiki ne a yankin, inda mayakan ƴan ta'addan suka kashe aƙalla mutane 30,000 a cikin shekaru 10 da suka gabata. Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi Allah wadai da kashe-kashen, inda ya ce baki ɗaya ƙasar ta ji zafin wannan harin. Shugaban Iran Hassan Rouhani ya sha alwashin ɗaukan fansar kisan gillar da aka yi wa masanin kimiyyar nukiliya Mohsen Fakhrizadeh, kisan da shi da sauran shugabannin Iran ɗin suka ɗora wa Isra'ila. Amma wasu jami'an diflomasiya da manazarta sun ce ba sa tsammanin Iran za ta yi saurin ɗaukar fansa kan kisan masanin kimiyyar mai shekaru 49 a duniya, wanda ke zaman babban jami'in sojin Iran na biyu da aka kashe a wannan shekara. Iran za ta ɗauki lokacinta biyo bayan mutuwar Fakhrizadeh, wanda aka fi sani da uba ga shirin nukiliyar Iran na ɓoye. Suna zargin ko tsoron in ba haka ba za su iya haifar da martani mai zafi daga shugaban Amurka mai barin gado Donald Trump. Shugabannin Iran za su kuma yi la'akari da cewa ko ramuwar gayyar za ta rikitar da shirin zaɓen shugaban ƙasa Joe Biden na sake fara hulɗar diflomasiyya da Iran. Biden ya ce yana son ya sake farfaɗo da yarjejeniyar haɗin gwiwa ta ƙasa da ƙasa ta 2015, wadda tsohon mai gidansa shugaba Barack Obama ya samar, don ganin Iraniyawa sun taƙaita shirin nukiliyarsu saboda neman a sauƙaƙa musu takunkumi. Trump ya watsar da yarjejeniyar ba tare da ɓata lokaci ba, wanda ƙasashen Birtaniya da Faransa da Jamus da Rasha da China suka sanya wa hannu da nuna goyon baya ga matsin lamba kan Iran. A Amurka, wasu manyan ƙwararru biyu na cutar coronavirus sun tabbatar wa Amurkawa jiya Lahadi cewa allurar rigakafin cutar za ta samu nan ba da jimawa ba, amma sun yi gargaɗin cewa ƙin yin taka tsantsan game da yaɗuwar cutar kafin hakan na iya zama bala'i. Ya kamata mu sami isasshen rigakafi ya zuwa ƙarshen wannan shekara don yin rigakafi ga Amurkawa miliyan 20, kuma dole ne mu yi rigakafin don samun tasiri, in ji Admiral Brett Giroir, shugaban gwajin ƙwayoyin cuta na Fadar White House, ya faɗa wa gidan talabijin na CNN. Amma jama'ar Amurka dole su yi abubuwan da suka dace har sai mun samu wannan maganin sosai. Giror ya bayyana allurar rigakafin guda biyu waɗanda yanzu haka hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka take sake duba su a matsayin abin ceton rai. Yana mai cewa za su kawo ƙarshen annobar. Labarin duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Asibitocin cikin gida a Mekele, babban birnin yankin Tigray na Habasha, suna fama da ƙarancin magunguna don kula da waɗanda suka ji rauni, in ji ma'aikatan agaji jiya Lahadi. Kwana guda bayan da Prime Minister ya bayyana nasara a yankin da ke cikin rikici kuma sojoji suka sanar da karɓe ikon yankin. Prime Minister Abiy Ahmed ya faɗa a ranar Asabar cewa an karɓe ikon garin na Mekele bayan baiwa dakarun rundunar TPLF wa'adin awanni 72 da su miƙa wuya ga gwamnatin ƙasar. Abiy ya sanar da kai harin soja kan gwamnatin yankin Tigray a ranar 4 ga watan Nuwamba. Yana mai cewa hakan martani ne ga harin da sojojin Tigray suka kai kan sansanin sojin tarayya. Hukumomi ba su tabbatar da cewa ko akwai waɗanda suka mutu a wani mummunan harin na ranar Asabar ba, amma kwamitin ƙungiyar agaji ta Red Cross ta duniya ya lura cewa asibitin Aida da ke Mekele ba shi da jakunkunan da ake saka gawa. A cewar ICRC, kusan kashi 80 cikin 100 na marasa lafiya asibitin suna fama da raunuka. Zaɓaɓɓen shugaban Amurka Joe Biden da mataimakin shugaban mai jiran gado Kamala Harris sun sanar da tawagar mata zalla a fannin sadarwa. Sadarwa kai tsaye ta gaskiya ga jama'ar Amurka na ɗaya daga cikin muhimman ayyukan shugaban ƙasa, kuma za a damƙa wannan tawaga babban nauyin haɗa kan Amurkawa da fadar White House.
Labarin duniya sauke nan kuka saurara. Yanzu sai babin rahotanni. A yayin da shugabannin tsofaffin ma'aikatan 'yan sandan Najeriya ke bayyana takaicinsu da kuncin biyan su kuɗin fansho, gwamnatin tarayya ta ce ta yi bitar dokokin fansho ne. Abdulhab Muhammad ya aiko mana da rahoto.
Ministan shari'a na Najeriya Abubakar Malami ya shaida hakan ne a yayin kaddamar da wani littafi mai suna Retirement in Nigeria: A Management Approach, wanda Felix O'Amudi ya wallafa, inda ya ce abin baƙin ciki ne da takaici a ƙasashe masu taso wa tsofaffin ma'aikata suna fama da kuncin rayuwa. Ya buƙaci jihohi da su gaggauta biyan hakkokin 'yan fansho domin ba su damar kulawa da iyalansu. Sai dai shugabannin ƙungiyar 'yan fansho na 'yan sandan Najeriya sun gudanar da taro a Bauchi domin nazarin tsarin fansho da ke kawo musu damuwa a tsakanin sabbin 'yan fansho da kuma tsofi. ASP Silvanus Kasidibo shi ne sakataren ƙungiyar 'yan fansho na tsofaffin 'yan sandan Najeriya.
Mun fahimci cewa akwai rashin gaskiya a biyan fansho na mu ma'aikata wanda muka bar aiki, so yi wato wanda suna wanda federal government kenan abinda ya suke karba yan ninka namu su biyu yan inspector a cikin tsohon sare yana karba sama da 70,000. Sale na DCP a cikin wannan tsohon sare na pension contribution scheme yana karba kasa da abinda shi inspector a cikin tsohon sare yake karba. Zalika to da inspector general police na yanzu wanda zai retire cikin wannan sare zai karbi sama da 100,000 ne, wallahi kuma shi wanda yake wancan tsohon sare yana karɓar 100,000 da wani abu. So mun ga cewa akwai disparity, bambanci sosai, inda muke kuka domin a haɗa mu tare. Kuma kazalika constitution 173 of it ya nuna mana cewa pensioner za a iya kara mishi kuɗi bayan shekara biyar. A cikin shekara biyar ɗin nan kuma idan za a kara ma ma'aikata wanda suke aiki yanzu suna ci a kara mana. Amma kashi tunda muka bar aiki wa'yansu shekara sun kai 10 yanzu, ni dai ina tun 2011 na bar aiki ko kwandala ba ta ba kara mini a cikin kuɗina ba. Kamar yadda mu a cikin tsohon tsari duk abin da suke ci a shan mu shi tare.
Shi ma shugaban 'yan fansho na 'yan sanda a jihar Bauchi Ado Tafida ya ce akwai corruption a ciki.
Kukan da muke yi wa gwamnatin tarayya da National Assembly domin su ne suka yasar da mu shi wannan pension administration contributory pension wato masifa ce domin corruption ne inda ka san corruption ta kai wato iyakanta kenan muna neman mu fita yan sanda ne kawai ta pension take da ta rabu kashi hudu mun kasu kashi hudu pension daban-daban so shi yasa dole abin ya dame mu
Abdulwahab Muhammad wannan Amurka daga Bauchi a Nigeria
biyo bayan zanga-zangar NSAS da ta haddasa kona kaddarorin al'umma arewa da ke kasuwanci a kudu gambayar kungiyar matasan arewa ta kai ziyara Fatakwal inda ta gana da jami'ai da kuma al'umma domin kwantar da hankali da bin kaju
A baya-bayan nan ne dai hadakar kungiyar 'yan arewacin Najeriya wato CNG ta kai ziyarar jaje ga al'ummar arewacin kasar da ke zaune a jihohin Rivers da Abia bayan tabka dimbin hasara musamman a jihar Abia da ke kudu maso gabashin kasar. Nasura Ashir Sharif shine jagoran kungiyar kuma a jihar Abia ga abin da yake cewa
mu mun san cewa mutanen arewacin Najeriya mazauna wannan guri mutane ne masu son zaman lafiya daga nan har jihar Rivers din da ragowar gurare da muka je mun san cewa wannan abu takalaku akai ubangiji Allah ya saka ya akan sa annabin su abin da ya samu kazo muna ganin cewa shugabannin mu sun yi kuskure a baya ne yawa ba sa kulawa da halin da mutanen mu wazauna nan gurin suke ciki shi yasa aka raina mu mun zauna da su gwamnonin arewa mun musu magana mun nuna musu kuskuren su na su kasa fitowa ma su fada cewa suna buƙatar a biya diyar mutanen da aka yi barna a nan gurin
shi ma sarkin Hausawan Aba a jihar ta Abia Ibrahim Bello Abubakar yayi tsokaci dangane da wannan lamarin
mazauna wannan yanki mu ba mutanen masu neman bala'i bane ko neman fada ba abinda muke so zaman lafiya kuma iyayenmu da suka zauna nan haka nan tun daga farko har zuwa yanzu kuma mu ne muke bunƙasa musu tattalin arzikin su na wannan yanki ta fannin abinci ne ta fannin kasuwancin yaji ne da sauransu duka rabin income din su nan daga arewa ne yake shigowa ban ga dalilin da zai sa don wani abu ya faru ba sai su farma mutanen mu Allah muna roƙon su su dade duba su samu shugaban kaman da shi bayani
Malam Muhammad Danwan Zam shine shugaban kungiyar ɗan albasa dake garin Na'aba
wannan ziyara ta ku ta nuna cewa kun damu da mu da ba ku damu da mu ba ba abinda zai sa ku wato ni kokari ta Kano ta Kano daga arewacin kasar nan ku zo hannan da wannan manufa ta ku da bayanan da ku gabatar zuwa gare mu ubangiji Allah wa sarki ya karfafa ku ga kuma sannan Allah ya sa wato hakata cin mu ruwa
su ma mutane da dama da suka tabka dimbin hasarar dukiyoyi a yayin zanga-zangar ta NSAS sun yi tsokaci dangane da hali da suka shiga
sunana wani Usman ne na limami wannan masallaci lokacin da wannan abu ya faru mun sha wahala amma alhamdulillah daga baya kuma ya zama mana alheri saboda kai musulmi mu me duk abin da ya shafe ka a rayuwa na duniya ka dauke shi a kaddara kuma ka kwatanta shi da abin da ya faru alheri ne
sunana Abubakar Muhammad to mu ne mutanen kasuwar Wajobiya take kusa da nan mun kone mana kasuwar da dukiyar mu duk wani abu da muke sayarwa a gurin sun kwashe wani sun kona wani sun yi wa mutanen mu rauni yanzu wasu masu na gida a kwanci.
Lamido Abubakar, muryar Amurka daga Fatakwal, Nigeria.
Muryar Amurka ake sauraro don labaru da rahotanni masu sahihanci. A jamhuriyar Nijar, shugabannin asibitoci daga sassan kasar sun gudanar da taro a ƙarshen mako a birnin Yamai domin bitar sabon tsarin horar da hukumomin kiwon lafiya da suka kaddamar da haɗin gwiwar UNFPA da Pathfinder a farkon shekarar nan da nufin ƙarawa anguwar zoma da likitocin karkara dubarun aiki. Daya daga cikin mahalarta wannan taron Dr. Faruk Manzo ya yi wa Sule Mummuni Barma ƙarin bayani.
An zaɓi Sergeant Farm Ngozoma wanda suke da ƙwarewa ƙwarai wanda wasu ma sun tayar taya da sauran ƙarhinsu sai aka tura su cikin Nijar ko ina gidan likita wanda ke da matsala ko wanda mai yawanci matasa ne ke da kwai ba su da experience ƙwarai sai su tayi su zama tare da su ko kwana 10 har ma kwana 20 suna aiki tare da wannan ungunzumumi da infirmiyar likitan da duk wanda ke nan abinda suke da matsalar shi su gwada musu yaya ake yi.
Mun yi la'akari cewa akwai wani cikas da rashin lakantar aiki daga wajen su waɗannan ungozomomi ke haddasa wa rayuwar mata da yara musamman a lokacin aikwa.
Ana samun wani lokaci cikas inda ko ka gane wanga ya wuce ne in tura shi a kai shi babban gari ko babban birni na jiha sai kana da sani wani lokaci ga lokacin da ya kamata ka tura mutum sai ka tsakata a ina yawa kenan wannan cikso shine ko ku abinda baka saba gani ba inda wanda ya shekara 40 yana aiki ya ga abubuwa da yawa daban yake da wanda ya shekara 5 ko 6 ko 10 kenan wannan in suka tai suna kwatanta musu abubuwa da yawa ga yanda zaki gane abu kaza ga yanda ya kamata kuma in abun ya waru gaban su sai su yi inda ai gani ya kore shi in akai abu gaban ka yayi da afadi maka yanda ake to inda akwai wanda in ka bashi aiki na mutum 10 sai ka gani duka ya dubarbarce suka yi tare da kai sai ka ga bambancin
akwai alamar haske a game da misali gurin da ake so a cima
akwai haske da kyau ma ko su wa'anda ke can sai SE da muka kai Larawai sun ce mu abun ga ya taimaka musu kwarai yana da bambanci da akawo ka amma ka horo ga takarra inda su kankan su suna gani titir state tambaye ka menene matsalar ka basa kan abu kasa kenan kowa yana da matsalar shi wajen aiki sai a kwatanta maka inda ya kamata ka gyara
likita a Niger kenan Dr. Faruk Manzo a zantawarsa da Suleiman Muni Barma jami'an labarin gwamnan Zamfara na kare matsayin da gwamnan jihar Bello Matawalle ya dauka na mara baya ga matakin da gwamnan Ebonyi Umahi ya dauka na kaura daga PDP zuwa APC tun wannan matakin da na Mutawalle Muradun ya jawo raɗaɗin cewa shi ma yana shirin barin PDP ne domin ya dawo APC wanda ke mulkin tarayya mai taimakawa gwamna kan labaru Zailani Baffa ya kawo dalilan da suka hada da sukar gwamna kan batun zinarin Zamfara da gwamnonin PDP ke yi wanda ya sanya gwamna ke nuna damuwa da rashin haɗin kai a babban jam'iyya ta adawa
a mutane da za su yi mamakin cewa gwamna Mutawalle yana jam'iyyar PDP amma kuma yana taya dan uwansa gwamna Umahi ko ma jam'iyyar APC wannan ba na bane illa hannunka mai sanda yake PDP cewa akwai gyara a cikin ta yanzu alal misali zaka samu cewa yanzu yanda aka sa shi a gaba a cikin jam'iyyar PDP musamman South South governors dinna dukkan su PDP ne amma yanzu sun sa shi a gaba yau kusan sati biyu kenan sai nan na gansa suke akan cewa ya ce zai mallake gold din Zamfara su ma a ba su fetur din su na Najeriya wanda kuma duzan can banza ne inda a ce gida daya yake abin da ya kamata su fara yi shine su fara tuntuban sa su ji a ainihin ba su abin duk da cewa mun yi ta fada a cikin kafafen yada labarai cewa abun ba haka bane kuma zinaren da aka ga ya nuna din nan ba zinare ne wanda shi ya tono shi ba ko kuma jihar Zamfara ta sa aka tono shi ba wannan artisanal miners da suka tono shi suke sayarwa a mutanen da suke shigo mana da makamai cikin jihar Zamfara ne gwamna ya sai shi saboda kada shiga hannunsu kuma ya je nuna shugaban kasa saboda ai abin da ya dace yanzu haka kuma an ma dakatar da maganar tonan zinare da sauran ma'adanai kuma gwamnatin tarayya tana kan yi rijista a kamfanonin da ya dace su yi wannan abu wanda kuma idan aka daga wannan dakatarwa da aka yi za su ci gaba da yi ba jihar Zamfara ba amma duk da haka sai ka gashi suna PDP shi yana PDP sai gashi sun yi kusan sati biyu sun yi kunnan washe da maganganun da ake yi kawai sai nan na gansa suke to kaga wannan ba daidai bane idan har ana gida daya a ce kuma ba a tafiya kamar yan uwa to kaga shi ma Umahi wata kila abin da ya fuskanta kenan shine yasa ya fice a jami'ar ya koma jami'ar APC sannan kuma bangare na biyu gwamna Mutawalle yayi kuka da shugabanni wayanda suke kiran kan su ne shugabannin arewa in ka lura shekaru da yawa da dama da suka wuce ba abin da ake sukan yan arewa da shi illa cewa mu kaska ne rao mai jini amma sai gashi a yau ba wannan ake yi ba Mutawalle ya canja akalar maganar ta koma cewa ana sukan mu ne akan arziki to kaga idan har an samu gwamna kamar Mutawalle wanda ya kawo wannan canji kamata yayi ayi me a goya masa baya saboda martabar yan arewa ta fito amma abun mamaki yau gashi yan kudin nan da gwamnonin su sun hau kansa suna tana nagansa akan maganar ƙarya amma ba mutum daya daga arewa da wayanda suke cewa su ne shugabannin arewa ba ɗaya wanda ya fito ya kare wannan gwamna Mutawalle wannan ba abun karamin abun kunya bane
mai taimakawa gwamnan Zamfara kenan a sha'anin labaru wato Zailani Baffa kar a shafa'a muri Amurka ake saro a shirin na musamman daga Abuja ga Binta F Yaro da shirinmu na gaba
jama'a barkanku da warhaka barkanmu da sake saduwa a shirinmu na Adena shan kwaya sunana Binta S Yaro jagorar shirin a cikin shirinmu na wannan makon wanda ya zamana kashi na hudu za mu ci gaba da hira wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari da ke Kano a Najeriya da chairman na NDLEA Muhammad Mustafa Abdullah akan matakan da ya kamata iyaye da gwamnati su dauka da kuma irin kokarin da jihar Kano ke yi don yaki da matsalar miyagun kwayoyi bari mu sake komawa jihar Kano ga Mahmud Ibrahim Kwari.
Wai kafin a kai gwamnati da NDLS wannan abu, iyaye ya kamata su san abin da ƴaƴan su ke yi, san suwaye abokan ƴaƴan su, san ina suke kowane lokaci. Akwai jaki-jaki da ke farawa. In dai da ka san uba, ka san haƙƙin ɗanka na wuyanka, ya kamata ka san abin da ya ku a cikin kowane lokaci. Ba daidai ba a cikin lokacin muna yara, ai ba kai sama ba magriba ba ka gida, babanka bai neme ka ba. Amma yanzu ga shi ne mu ne iyayen, kuma iyayenmu ba karfe goma ba, wasu ba su da iyayen suke kwana ba. Allah ya ce kai da ka kawo su ne kai za ka yi, a fara daga nan mana. Yanzu ma mun kama lalacewa, matan ma suna yi ba mu sani ba.
Wace rawa watakila masu madafin iko musamman gwamnoni ke taka wannan hukuma taka don ta biya muradin ko kuma ta sauke aikin da doka ta dora mata?
A dai Najeriya inda a shiri ne na yaki da wannan abin, ba wanda ke gaba da Kano. A nan ne da malamanku da sarakunanku da ƴan majalisanku da gwamnatinku da ƴan akademiyanku da masu kuɗinku duka kuna haɗa kai. Kuna so ga cewa wannan abu a Kano ya ragu. Ni na kullun na faɗi inda wasu sashen Najeriya za su yi koyi da Kano, za su kai shi a Najeriya. A Kano dai suna kan gaba da dukkan community na Kano, bakin su ɗaya ne ba su wannan abu.
Ya alaka ku take da su waɗannan NGOs nan da suke na ciki da na waje?
Duk da wanda yake da yake so yi wani kokari a ga cewa an shawo kan safari ko shan miyagun ƙwayoyi a Najeriya, abokinmu ne. Muna marhaba kowa yake so ya zo, amma ku tabbata kamar da mun muna da rashi kayan aiki da kuɗi, haka su ma suke. So abun ba da baki bane kawai kace kana da NGO, daga nan ka samu kuɗin zaka yi wannan aiki.
Duk abubuwan nan da ake dama tun da muka fara zancen nan, di zancen ya ta'allaka ne, ya dogara ne akan zancen kuɗi. Ina ya zancen kuɗi yake a hukumar NDLA wajen gudanar da ayyukanta?
Hausa suka ce sawun giwa ne ke take na ragumi. Ai gwamnati ba na NDLA kawai ba ne, gwamnati tana da manema kuɗinta, tattalinta da yawa. So abinda gwamnati ta duba ta gani kasafinta wani iyayiya namu ita take bamu, kuma ta sani don saboda akwai wuraren ma ba za a bar su ba. Haka gwamnati na kokarinta. Mu dai tun da nake ban ji wani ɗaya ya ce albashi shi ya yi ba bashi ba.
Amma harkar dai bayan albashi akwai zancen kayan aiki, logistics. Za a iya cewa kun gamsu da yadda kuke samun kuɗaɗe na aiwatar da ayyukanku baya ga albashi?
Ba mu gamsu ba. Tuna abin da na gaya maka baya, na ce ba wajen shekara 27 da aka kafa wannan hukuma, kuma an fara da mutane 5,000. Ba wani da wuce mata kala ko kayan aiki ne ko yawan mutane ne. Shugaba Muhammadu Buhari ya ce wannan abin bai daidai ba, za mu kara muku 15,000 amma daki-daki. To kaga ai shi ya sani ko aiki sa dama ya san cewa an ka ɗauki mutane yana zuwa da kayan aiki, ba sai an gaya mishi wannan ba.
Da haka hukumar NDLA budget ɗinta zai ƙaru?
Ba sai na gaya masa ba. Duk maganin da gwamnati ta saka kuma har gobe ba za mu daina kamawa wanda ya suka yi wannan abu ba. Ka hali ne na 'yan Najeriya. Da ka ji baya kaɗan zai ga an fara aiki na asha. Amma in da kuka sani muna son information. Ba mu daina ba, duk da kun san kuna tsammanin wani abu na faruwa da ba daidai ba, kowane kamfani ku gaya mana.
To jama'a, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin. A madadin wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari, ni ce taku Binta Esero da na hada shirin na kuma gabatar, nake cewa ku huta lafiya, sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon za ku ji mu dauke da kashi na 5.
Babangida Jibrin kawo mana sharhin jaridun Najeriya.
Zan fara shirin jaridun ne da jaridar The Punch. Daya daga cikin manyan labaran The Punch na cewa wata kungiyar ɗan arewacin Najeriya ta kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da sallame shugabannin hafsoshin sojin Najeriya, ganin yadda suka gaza wajen tabbatar da tsaro. Jaridar The Punch ta ruwaito kungiyar mai suna Coalition of Northern Elders for Peace and Development, asirar wadda ta bayar ta ɗaya daga cikin shugabanninta Malam Zana Goni Ayaba da matakin da mai alfarma Sarkin Musulmi ya ɗauka na faɗin gaskiya game da halin barbarin tsaro a yankin arewacin Najeriya. Sai kuma jaridar This Day tana cewa kungiyar Boko Haram ta yi yankan rago ga wasu manoman shinkafa a jihar Borno. Kisan da aka yi waɗannan mutane ana kewa da cewa ƴan kungiyar ta Boko Haram ne, kuma tuni shugaban ƙasa Muhammadu Buhari sauran kungiyoyin ƙasa da ƙasa suka yi Allah wadatar da wannan kisa wanda aka yi a ƙauyen Zabarmari da ke ƙaramar hukumar Jere a jihar ta Borno. Jaridar Guardian da ɗaya daga cikin manyan labaranta na cewa yanzu haka gwamnatin jihar Niger ta rage albashin ma'aikatan gwamnati ce da kuma da masu rike da makaman siyasa a sabili da matsi irin na tattalin arziki wato sanarwa da mai magana da yawun gwamnatin jihar Niger Abubakar Sani Bello wato Mrs. Mary Noel Barji ta ce an dauki wannan mataki ne a watan Nuwamba don yadda gwamnatin jihar ba ta samu kudaden da ya kamata ba daga gwamnatin tarayya haka kuma harajin da gwamnatin jihar take samu a cikin gida shi ma ya mutukar raguwa rage albashin da ya shafi gwamnatin jihar da mataimakinsa da duk wasu masu rike da makaman siyasa sai kuma jaridar Premium Times ake buga ta yanar gizo inda ta ce a karon farko za a gudanar da zaben kananan hukumomi da aka shafe shekaru 13 ba a gudanar ba a jihar Borno zabukan da za a gudanar da suna kananan hukumomi 27 duk da rashin tsaro da ake fuskanta a wasu yankuna na jihar akwai farfesoshi da jami'o'i guda biyu da za su tsaya takarar mukamin shugabannin kananan hukumomi shawarnin malaman da za su tsaya takara ne a kananan hukumomin Goza da Dambwa shi kashi gwamnatin jihar ta Borno Profesa Babagana Zulum Shehu malami ne daga Jami'ar Maiduguri sai kuma jaridar The Nation inda daya daga cikin manyan labaran take cewa yanzu aka babban bankin Najeriya CBN ta rage darajar naira da naira 6 bisa la'akari da sharuɗan da cibiyar fadin lamani ta duniya IMF ta shimfiɗa wa gwamnatin Najeriya rage darajar naira da ya zo da daidai lokacin da gwamnatin Najeriya ta shiga matsi na tattalin arziki yanzu aka dai kayayyakin masarufi da sauran harkoki na yau da kullum sun matuƙar tashi a kasuwanni kamar yadda jaridar The Nation ta yi bayani yanda kuma farashin dala da naira a kasuwannin bayan fage ya tunkari naira 500 akan kowace dala ɗaya na ƙasar ta Amurka a bayan jibrin murai Amurka daga Najeriya
da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin mu da Amurka ni Umar Faruk Musa da na jagoran shirin ke fatan mu zauna lafiya wa salamu alaikum
to yanzu kuma sai shirin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka kowane zamani yana da irin barazana da yake huskanta daga waje a ƙarƙashin shugaba Ronald Reagan Amurka da kawayenta sun huskanci barazanar aƙidar kwaminsanci daga tarayyar Soviet. A yau Amurka a ƙarƙashin shugaba Donald Trump na huskantar ƙalubaloli daga jamhuriyar mutanen China da gwamnatin ta'addanci ta Iran. Tubali mai ƙarfi da bin gaskiya su ne gimshiƙan manufofin Amurka a kan babbar barazana da duniya ke huskanta a yau wurin walwalar mutane. Wadda ita ce jam'iyyar kwaminsancin China, inji sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo, a wani jawabinsa da ya yi a cibiyar Ronald Reagan a ranar 10 ga watan Nuwamba. Mun faɗa ƙarara haka da muna faɗi cewa, alaƙar Amurka da China ba za ta dogara ne a kan hasashe da jam'iyyar kwaminsancin ta gindaya ba, sai dai za ta dogara ne kawai a kan ƙarfin ikon kowace ƙasa da kuma rawar da kowace ƙasa za ta iya takawa a duniya. Wannan shine abin da muka faɗa wa takwarorin mu na China cewa lissafi da nuna gaskiya da ramawa sune ake bukata daga Beijing. Hakan na kuma nufin ba za a ƙara samun batun rashin bin doka a tekun kudancin China ba. Ba za a samu tilastawa ba. Ba za a ƙara samun amfani da ofishin jakadanci ana leƙin asiri. Ba za a samu satar fasahar Amurka ba. Kana ba za a sake samun batun take haƙƙin bil'adama inji Pompeo. Ya kuma ce ba za a lamunta da zalunci daga jam'iyyar kwaminsanci wacce take aikatawa a Xinjiang da Tibet da wasu wurare. Game da batun Iran, Amurka tana ɗaukar matakan matsin lamba da ke hana Tehran da ƙawayenta 'yan ta'adda samun biliyoyin dala. Akwai nasarori da dama da aka samu ƙarƙashin shugaba Donald Trump. A gabas ta tsakiya, an mai ƙarfin Amurka da ba da jagoranci daga nisa a wani bayani da Sakatare Pompeo ya yi. Ya ce mun rusa halifancin ISIS, mun kashe Bagdadi da Sulaimani, kana mun maido da hana ayyukan soja da gaske. A wasu wurare na yankin, Amurka ta faɗaɗa muhimman manufofinta na ƙasashen waje. Amincewa da Birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila da kuma amincewa da Golan Heights a matsayin wani ɓangare na Isra'ila na nuna Amurka ta taimaka wa ƙasar ta Yahudawa ta zama mai muhimmanci ga makomar yankin, inji Sakatare Pompeo. Bukatar rayuwa cikin walwala abu ne mai muhimmanci ga kowane mutum. Kamar yadda Sakatare Pompeo ya faɗa, mun ga haka ga mutanen Venezuela sun kosa da muguwar gwamnatin Nicolas Maduro. Mun ga kuma haka a Nicaragua. Mun gani daga mutanen Iran da kuma mutanen Belarus dukkaninsu sun dade a cikin wannan yanayi. Dole ne Amurka ta bi kadin 'yanci da walwalan bil'adama a duniya. muna da ƙwarin gwiwa ga manufar ƙasar mu. Mun yarda da dabi'unmu, kada muhimmantu mu kare tsarin rayuwarmu saboda mun yi imani da aƙidar Amurka. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.